muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya aika wa takurar aikinsa na India Narendra Modi wasika da yake kira gare shi domin su shirya wasu wata zaman sasantawa tsakanin su. A cikin wasikar da ya aika wa Modi a ranar Juma'a, yana masa barka game da zabinsa a karo da biyu a matsayin Prime Minister India. Kan ya rubuta cewa Pakistan tana so a magance duk wata matsala, ciki har da batutuwa masu nasaba da takaddama a yankin Kashmir, a cewar kafofin yada labarai. Kan ya kara da cewa tattaunawa tsakanin kasashen biyu ita ce hanya ɗaya tilo da za ta taimaka wa kasashen biyu su yaki talauci, a don haka dole ne su yi aiki tare domin cimma wato ko kuma ci gaban yankin. Pakistan tana buƙatar a tabbatar da zaman lafiya da ci gaba a yankin Asiya ta Kudu, a cewar wasikar Khan. Yana mai cewa dole ne a samu hakan kafin kasashen yankin da kuma ma yankin gaba ɗaya su samu ci gaba. Sai dai jami'an India sun ce Modi bai shirya wata ganawa da Khan a taron kolin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Turai da Asiya wanda za a yi a Bishkek, babban birnin Kyrgyzstan, a mako mai zuwa. Wato babu wani ganawa da aka shirya, a cewar wasu jami'ai na India. Sai dai ya nuna mai magana da yawun wato ma'aikatar harkokin waje India, ya ce idan ka duba wato babu abinda aka shirya ma Narendra Modi akan tattaunawa ko kuma wannan wasika da ake cewa an aika ma ainihin shugaban na India, don haka su a iyasanin su ba san wani abu da za a yi irin haka ba. Sai dai a cikin ɗan wannan lokaci wato India ta ki ba da kai bure ya hau a duk lokacin da Pakistan ta buƙaci a yi zaman sulhu ko kuma sasantawa. A 'yan kwanaki masu shigowa ne Majalisar Tarayyar Amurka za ta fara sauraren bahasi akan rahoton bincike da Robert Mueller gudanar akan ko Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka a zaben wato shekarar 2016, yayin da kuma ake kira ga kaddamar da wani bincike da ka iya kai ga tsige shugaba Donald Trump. Sai dai Mueller, mai bincike na musamman da ya murabus kwanan nan bayan ya kammala aikinsa, ba zai bada bahasi gaban kwamitin shari'a na Majalisar Wakilai ba, wanda ke fara wata wani zama na saurare a gobe Litinin da ake yi matake darasi daga rahoton Mueller da shishigin shugaban ƙasa da wasu batutuwan aikata laifuka. Kwamitin zai saurari bahasi daga tsofaffin lauyoyin Amurka da wasu masana akan harkokin shari'a da suka hada da Jean wato Don Dean kenan, babban mai bada shaida a babban shari'an Watergate wanda aka yi a cikin shekaru 1970, da kuma tsohon lawyer Father White House a zamanin mulkin shugaban Amurka na wancan lokaci Richard Nixon. A ranar Laraba kuma kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa zai irin wannan zaman sauraren mai take darasi daga rahoton Mueller. Kwamitin mai zaman wato kwamitin zai mai da hankali ne a kan bayanan leƙen asiri wanda suke tattare da matsaloli da rahoton Mueller ke kunshe. A nan kuma Mueller da ma'aikatansa ba za su bada bahasi ba, amma kwamitin zai saurari tsofaffin manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da suka hada da Robert Anderson da Stephanie Douglas. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Mexico sun cimma yarjejeniya akan batun bakin haure domin dakatar da haraji da Amurka ke niyan dorawa kayan Mexico. Amma kuma Amurka, wato jami'an Amurka, sun ce har yau dai Donald Trump na da ikon dora harajin idan Mexico ta gaza cika alkawari. Kasar Mexico ta himmantu wurin daukar kwararren matakai na dakile kwararren bakin haure da ke ratsawa iyakar wato kudancinta. Ana daukar wannan mataki ne da zumman kawo karshe ko kuma rage yawan bakin haure da suke ratsawa ta Mexico zuwa Amurka.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda ni Sulaimu Muni Barma zan gabatar. Kungiyoyin na kasassu a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa akan yadda ake ci gaba da jan kafa wajen fitar da kudaden da doka ta tanadi domin su a matsayin kudaden tallafi na cikin gida, yayin da aka shiga wata na shida da soma zartar da tsarin kasafin kudaden kasa na shekarar 2019. Bayanai na nunin ana ci gaba da jan kafa wajen soma baiwa na kasassu abubuwan da suke bukata daga kasan da aka ware musu na waɗannan kudade. Uwa uba, bincike ya nuni da cewa an zaftare kusan kashi 4 daga cikin 5 na abinda gwamnatin ta Nijar ta yi alkawarin baiwa na kasassun kasar a kowace shekara, kamar yadda shugaban kungiyar makafi ta kasa Musa Nasir ya shaidawa wannan shiri a wata tantaunawar musamman.
Kaga bara miliyan 52 ma gare mu, don ka akofin minister da ya dauki alkawari da ya ce don ku bana insha Allah za a kai muna shi miliyan 150. Kaga wajen 150 ole mu samu 150 sai aka ma mai rushe kasa miliyan 32 da wani abu. Kuma cikin miliyan 32 da wani abu ole muna hata na shidda. Yo zancen na kama wanzu hata shidda dosekin da a wajen minista nan ta population. Ni dai wani ne sani dai na karshe sun shi dosai 30 da wani abu. To har yanzu dai ni kama ka zancen gade babu dalar da dai wadda dai gashi wanda dai mutum mai na kasa ya aje dosai shi ya samu. Tun daga kan ka samu amfanin wannan asusu, ita minista tana tambaya sai ka rubuta wasiƙa na tambaya ga abin da ka so a taimaka ma. To lalle duka inda na kasassu suka yan uwanmu na cikin jahohi da na yamai duk mun haɗa musu. Kuma wallahi jama'a da yawa sun aiko wasiƙansu da yawa. Kala yan kaddoki guramu, kaddoki makahi, kurame, su albinos, babu dai wanda bai aje dosiyan shi ba dai nan unbu da minista, saboda mun ci amfanin wanga fon da ya kamata a bamu na asusu. Mai har yanzu dai muka kusan canga ba a samu ba. Dosiyan dai har yanzu dai suna nan unbu da minista, tunda muna bi saboda ba mu ji inda yake. Satin ga da huce akwai wasu dosiyan bi da tun bare ya kamata a basu. To har yanzu suna an na gaba ma. Dosai ke na biyu har yanzu suna nan unibodin minista, wanga sati na suka ce za su kai su can unibodin finance, shi ma tana ba tabbata na ba. Kaga lokacin da ana gyaran yamai da maimayin jihohi namu, akwai atele da yawa kamar yadda gashe yuka aiki na hannu nan dai yamai dai ya kai ina jimi shago 40 da wani abu da an kashe. Da ya kamata a taimaka musu, in ka ɗauki duk shago kana samu wajen mutum 5 zuwa 6 suna aiki, dibo in ka ɗauki 40 wa mutum 5 ma wajen mutum 200 kenan. To wallahi na ce ma duk sun tambaya a taimaka musu saboda su samu su bude sabon shaguna. To wallahi har yanzu dala guraba a basu ba. Kaga mutane na wanda suna nan ashe ba su aikin komi cikin jahohi, ka ɗauki kamar su Maraɗi, su Tawa, ai musu haka nan. da yawa suna nan zamanin na babu aiki tunda inda ka aikin ka an zo an kashe ma ma'aikata kuma ba a taimaka ma ba kaga akwai matsala na kan gaskiya shi kuma fon kin ga ba wani abu na ban miliyan 32 tunda misali ka dauka munin ma makarantar mu nan ta makahi muna ci wajen miliyan 20 kuma bancinta akwai makarantun da gare mu kanana cikin jahohi da sun kai 22 muka taimaka ma yara to misali ka dauka miliyan 32 in ma a ce ma bangaren makahi dai bisa haraka cin abinci yara daga nan ma suna iya kada
kana maganar miliyan 32 aka kebe muku alhali a kaidance miliyan 150 ne doka ta ce a baku kun bincika kun jiya aka yi waɗannan kuɗaɗe aka rage su
to ka gane shi kuma minista prime minister shi na yace muna mutai insha Allah cikin dokokin da za a yi na idarin abin ganin kuɗi kwa za a kai muna da miliyan 52 kinan zuwa miliyan 150 to abuna wanda sai takardu da an kai su an ka kare an ka cin ulhu da assembly da mun ka bincika ashe ba amma sa kudin nan 150 cikin abin da prime minister ya ce ba
cikin tsarin kasamin kudade ba sa miliyan 150
ba sa miliyan 150 kinan ba sai an ka kara ma ragewa ka gani don abuna wanda ya daya muna kai tunda fisbal an ka doka su kaman mayya tun shugaban kasa prime minister hakan ga lalle suna so a taimaka mu kan gaskiya fa suna tare da mu kullun me ko an bara decision daga sama me da kasa ba a yanta 150 kinan ya ce a sasu amma kaga wajen minister na finance da unwar assembly ta kai can sai ga mu da miliyan 32 ba amma bar mu kudin mu na miliyan 50 kinan da an samu ba mu ba sai kuma an kawo kasa ba yanzu
wato risha ta ba da ruwa guga ya hana
don ka gani hakan ga alaka yanka dokar mu kan mu gashewun da akonin cikin Nijar mu wajen 700,000 muke hada dan kai yanzu kan 700,000 hada dan kai an ba mu miliyan 32 in an ka raba mu na a ce ma a ce wai a kasa kowa ya samu duka bai wuce kowa ya samu dala 7,000
a kun bincika kun tantance zahirin a ina ne wannan matsala take kun gano
to shine har yanzu lalle kam in ka doka akwai matsala unhudi minister kama ta population lalle tabbata na akwai rishin cin gaba kamar na dossier tunda misali ka dauke yanzu akwai yan makaranta wanda ita minista tana taimaka ma wanda suka yi kamar su institute hakan ga privé na university masu zaman kansu to minista tana ba su taimako kamar rabi tunda gwamnati ya ba su rabi can university suna da bourse sai a ba su rabi minista ta population ta ba su rabi to ka gani dukan su sun kawo kamar inscription na lakwal kinsu masu zaman kansu ga taimakon da kamata a ba su to yanzu da kuma san ce akwai wasu sun kai shekara 2 har yanzu su yi dosan sai nan honorable minister bai ci gaba ba har yanzu kenan kaga sai mu ce akwai lehin wajen minister tunda ba mu sani ba su ma'aikatanta na abba su tsaya su yi aikin su tsantsa ko ku can honorable finance na abba a son a ce ta aiko dossier ta dakanta inda a priority suna ya kamata a ba kamar mun ba mu cikin priority don shi sa kullu sai kaga dossier kin mu shina baya mun har mun ba su shawara yanzu misali cikin miliyan 34 kin ga da an ka bada suna iya a ce ai musu wani form ai na ga minister kamar ta sport jeunesse akwai form na sport na ga gaba ɗaya ne aka zuwa mushi to dan mu ma ba a ce mun le form kin ga namu a ce ita minister an bude mata konta can wajen minister kinta bakin da an ka fara harkar birji a tura mata kudin nan gaba ɗaya kenan kaga zai bata kokari ta bude itar kanta ta san wane da wane gashe yana ya kamata a taimaka ma sai ta tambaye yan kasuwa wanda ka so ya zo ya apel dofur bala gashi miliyan 34 ga ina son ka sai kaya na guramu kaya na makafi kaya na kutare na aiki kaga kenan shi commercial zai bara wana so shi can gaba sai ya bi kudin shi can wajen trezor ayi regression zuwa gaba
da yake shi prime minister ne ya sanar da ku cewa ya bada umarni a ƙara waɗannan kuɗaɗen tallafi daga miliyan 50 su koma miliyan 150 na sefa kun sanar da shi cewa ai ga abin da ke faruwa
lalle akwai federation ta mu ta ga prime minister ko hatun da har delegation an kai an ka zo an gare shi da consulting shi da komi sun doka muna alkawali in za a revitalize kin birje na revision kwa na birje donc insha Allah za su faɗa ma wajen minister ta mu saboda a samu ai tenu point da mu na management kin birje kwa to har yanzu dai shi mu kaji babu abin da an kai lalle yana labarin haka nan kuma ya yi insurfin duka takinisiyan kinshi su samu a taimaka mana don abin da ce na sansan kanta miliyan kinan a sa ciki to matsala har yanzu dai babu wani abu kuma can onuri la assemble ba mu wani abu tunda ko la assemble ita commission social da duk wanda ya kamata su taimaka mana kuma deputoci duk mun ba su wanga labari prime minister ya ba da alkawali da shi shugaban kasa ma yace mai ya tai ya gane mu duk abin da mun ka tambaya a sa muna don kaga abu zai daya muna kai daga sama an bada mai da kasamar sa gane inda abu yake don muna fatar fitattun yalla in can na wajen minister ta mu ko wajen minister of finance vraiment a samu a taimaka mana tunda makasasu suna cikin matsala na kan gaskiya yanzu ko barangara an ka hana kaga wata matsala na wanda kana gida ba ka komi an hana ma kai bara inda zakai to ka samu abin taimako kuma an zaka duk inda adda shago gare ka inda ka aikin ka an kashe ma shagon ka an hana ma aiki kuma ko ka tai kasar waje ko su Cotonou ko su Cote d'Ivoire su ma can suna korana su hana bara kaga akwai matsala na kan gaskiya kaza ka zamna ba ka komi kai ba ka gani kuma an hana ma aikin da ya kamata kai ka koya kuma ka iya aikin nan
to ma sauraro anan muke dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ci gaban wannan tantaunawa da shugaban kungiyar makafin kasar Niger Malam Musa Nasir a madadin sa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku salamu alaikum
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku jama ha tambaya ni ke da ku jama ha tambaya ni ke da
in kasa ta saka hannu akan doka abinda ake nufi dokan nan wajibi ne akan ta
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko ga watan Yuni shekara ta 2019 Alheri Grace Abdi take muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya bayan rantsa da shugabannin siyasa a matakin tarayya da kuma jihohi a Najeriya inda hankali ya karkata yanzu shine raba mukamai da suke galibi na dorawa ba zabe ba Abin da ya sa mata yin gangami na neman a cika alƙawalin ba su kashi 35 cikin 100 na guraban. Bisa ga dukkan alamu kuma hakan matar ta fara cimma ruwa ganin kamun ludayen waɗansu gwamnoni kawo yanzu. Domin ƙara buga ƙusa kan wannan batu shirin domin iyali ya gayyato masu ruwa da tsaki Hajiya Hawwa Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a majalisar dattijan tarayyar Najeriya sai dai hakanta bata cimma ruwa ba. A tattaunawar su da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari Hajiya Hawwa ta fara da bayyana tasirin wannan yarjejeniya ta damawa da mata a harkokin mulki da ake kira affirmative action.
Abinda ake so shine duk kasashen da suke karkashi suke membership a cikin majalisar dinkin duniya ya kamata su saka hannu. To in kasa ta saka hannu akan doka abinda ake nufi dokan nan wajibi ne akan ta ta aiki. To mu ma kanmu abin yakan bamu mamaki. Sau da yawa sai kaga kasashe sun sa hannu. Amma a aikace sai muke ganin kamar sa hannun nan kawai dai dan in zama dan abiyar rima ne a shari kida a ce ni ma na shiga yayin ko an shinshata tunda yayi ake a sa hannu ni ma a ce ai member ne na majalisar dinkin duniya kar a banna a baya
member ce tayar jejeniya
ka yawa to sau da yawa mu mun fahimci cewa wannan dalili ne yake sa su sa hannu amma ba wai dalilin dan suna so su yi implementin su aikata bil haƙi da gaskiya ba ai akwai kasashen da muka ga sun bi bil haƙi da gaskiya din 35% to amma mu namu aikatawar daga saman dokumentariyar Najeriya har ƙasa ban ga inda ta shiga ba shi isa duk inda ka za ka matsa mun magana za mu koma mu ce karatun da ta taban karatun daban ga su dokokin ga su a aje masu kyau aikin kuma yayi hannun riga ba zan ce maka ya sha bamban ba saboda wala Allah wata ran za a amma yayi hannun riga
wannan ya zama yamma
yawa a yadda ake tafiya yanzu kullun nakan ce dai tafiya in ta kama ta kwana 1000 in aka fara ta yau an fara amma ai dai ba za a ce baka fara ba, wata ran zaka ji kamar magana karin magana Bahaushe ne da yake cewa mai hawa sama ya taka takarda. To kaga ai yayi makin wani effort kenan. To mu ma mun tashi mun yi, kuma ni na yadda cewa wannan wani lokaci ne da Allah ya kawo shi, mata za su fito su yaƙa don ƴancinsu da Allah ya halicce su akai, kuma don ƴancinsu da kundin tsarin mulkin ƙasar su ya ba su, da kuma wasu taimakoke ne dokoki.
Amma ga shi sun ƙi su tashi su yaƙa din, domin ga shi an tsayar musu da mutane irin su Hawwa Eliakuf, ba su fito sun abin nan, ba sun karɓo watakila abin da kuke faɗa, watakila na goro.
Karka ce mun ba su fito sun ɗauka ba. Ai mu ko yanzu ko anan aka tsaya maza sun san babacci yake. Ko anan aka tsaya, kuma abinda zan ce maka, inda zaka san mun yi tasiri ko mutum ya yadda mun tasiri ko kai da mun tasiri, ina san mun tasiri tunda jami'in ma manya-manya da suke adawar junansu a Najeriya, wanda su aka fi sani sun fara kawo mata takardun zawarci. Kaga akwai magana kenan a cikin nan. Mu kuma ba za mu tafi mu biyar mu mashakiɗa ba. Kullin ita ce magana, ka tafi da ƴancinka. Inda ka san in an mintsine ni zan ce a'a.
Barsa akwai wani abu da ma ku kanku mata din nan fa ake tuhumar ku da shi.
A'a, ai tuhuma, ko ta ce take tuhuma kuma sun yi laifi.
To ake zargin ku da su. Abinda nake cewa shine, kalilan daga cikin mata din da suka samu dama ko suka yi majalisa ko suka yi commissioner ko suka yi minister. Ana tuhuma ko zargin su da cewa ba su taɓuka wa ƴan uwansu mata rawa da ta kamata ba. Misali,
wannan zancen ku ne, ku maza ku kuke faɗi, amma sun yi abin da suka yi. Mu mun yi tarurruka da su, kuma mun zauna mun yi taro musamman na mu yi bitar mata ƴan uwanmu da suka riƙe madafin iko. Kuma mun yi taro taron da muka yi, ina jin November ne waccan shekara, mun zauna mun fitar da ayyukan da muka san sun yi, da wanda aka bayyana da wanda ba a bayyana ba duk mun sani.
Kuma me yasa ba su taimaka muku kuma sun ƙara buɗe kofar nan kun shiga ba da aka rufe?
A'a, to su su nawa ne da za su buɗe kofa? Kofa ce maza goma sun danne ta, wata kilmace ɗaya ce a gefe, ta ina za ta iya buɗe ta? Amma babban taimakon da suka yi mana, duk wannan gwagwarmayar tafiyar da muke, duk taron da muke sun zo, sun gaya mana matsatsalinmu, sun gaya mana abin da suke mana hango hange, sun gaya mana tuntuɓen da za mu ci gaba, duk matsaltsalin da suke kan titi da yadda suka hau suka shallake suka kai ta da ƙyar, duk babu wanda ba mu sani ba.
Hajiya Hawwa Eliakuf, yanzu kamar yadda na faɗa a baya, gwamnatoci za su kafa, wato za a kafa gwamnatoci karam farko, wato don tunkara wannan wato wa'adi na mulki daga nan zuwa shekara ta 2023. Zancen nan na aba mata dama ya kunshi abinda kuke cewa elective da appointive positions, wato mukamai waɗanda ake zaɓar mutum da kuma wanda ake naɗa shi. Wanda muke magana yanzu na zaɓar na zaɓe ne kuma ya riga ya shuɗe, wanda aka sa a gaba yanzu shine na naɗawa. Wai ya ci gani ya kamata gwamnati a Najeriya daga tarayya zuwa matakan jihohi, sun da yanzu gwamnoni ne da shugaban ƙasa za su naɗa waɗannan mukamai, ya ya kamata wato su bullo lamarin la'akari da cewa an samu koma baya a wancan janibi na maganar wato a ba mata dama a zaɓe su?
To kamar yadda kai bayani tun daga farko cewa akwai wato gurabi wanda yake na naɗi ne ko in ce zaɓe, wanda mu kama a jihar Kano muna da sanatoci guda uku, haka ne, babu ko ɗaya mace, wanda dama tarihi ya nuna ɗin babu. Na biyu muna da
jihohin Arewa
gabaki ɗaya. To a za a iya cewa Najeriya gabaki ɗaya, ana maganar muna da sanata 109, har yanzu ba a samu ko 10 ba. Ai ba a fara ba, ita ƴar uwata ta ce an fara sanatoci. Ai magana ce ta idan ka ce kashi 30 ko 35, kana maganar ya kamata a samu sanata 35 a cikin wannan gurabun wanda suke mata ne. To ba a samu ko 10 ba, saboda haka maganar dai da take ita zan jaddada, yawan guri, yawan mata a guri shi zai kawo tasirin har su jawo waɗansu matan ciki. Magana ce ta idan ka yanzu ka ce ka tafi majalisa sai akwai kaso kaza wanda suka yadda da wata tsari na doka tukunna za a iya haihuwa a samu wannan dokar. To ana da mace ɗaya ko biyu ko uku, ta yaya za su samu kasan da za su jawo mata cikin wannan al'amarin? Babu. Saboda haka kullum mace a minority take. Na ɗaya kenan. Na biyu, idan ka duba, wato tun daga farko na yi magana rashin fahimtar me demokaradiyya, a lokacin da aka fita fagen fama wato na neman gurabe kamar wannan din, party tana da tasiri, wato jam'iyya tana da tasiri, amma a lokacin da kuma Allah ya baka shugabanci, to ka saka wata hula da wani logo din fatin ka ko kuma babban riga da logo din fatin ka kuma bai tashi ba, duk wani wanda yake cikin wata jam'iyya naka ne kuma adalci ɗaya za ka yi masa da shi wanda ya fito daga wata jam'iyya da kuma wanda bai fito daga jam'iyyar ka ba. To kaga a inda ake sakan layi kenan a cikin Najeriya. Saboda ni na gani eyewitness ce ga wanda aka zaba na shugaba, kuma amma bayan zabe, bayan an kana kan kujerar nan kuma kana saka kuma babban riga da zancen jam'iyyar ka, kaga ka nuna wa mutane kai shugaban jam'iyyar ka ne, kai ba za ka tafi da kowa ba, kaga zancen ya tafi da mace ko namiji ma bai tashi ba, shi da dan fatin sa zai tafi. Na ɗaya kenan. Na biyu, a harsashe a cikin Najeriya yanzu, na yi karatu a cikin jarida wanda take ta yanar gizo-gizo na cewa akwai batun cewa mata, ba wai zancen mata ba, na ɗan-ɗan da za a yi a tarayya za a zaɓi 'yan jam'iyya mai cici. To sai na yi wa kaina tambaya, ina ƙuri'unmu da muka jefa aka samu aka ci wannan kujera? Sun tashi basu da tasiri kenan.
Na kuma za mu da sa'aya a yau, sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Kuma masu saurare, kuna iya bada gudunmuwa ga shirin. Tambayar ita ce, yana yiwuwa a cika alƙawalin ba mata kashi 35 cikin 100 na madafun shugabanci a Najeriya? Sai a nufi shafinmu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya. Oh, I love you.
waɗansu suke cewa dan uwa komai shi a sannu karka zanto